gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 Zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na Zangon FM a Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Zahra Aminu Fage
da ni Amina Buhari Auna.
A duk ranar Talata, shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi, inda yau ma 22 ga watan Janairu na shekarar 2019 za mu yi magana ne akan koyar da dalibai da harshen da suka fi fahimtar karatu.
Lokacin da aka zo a garin Bauta, abin da ake cewa National Policy on Education was decided na kasa baki da aka haɗu da shafi ilimi, an yi rubutu da dama saboda an tara masana. Lokacin nan ministan ilimi wani lokacin Professor Ali Babatunde Fafowa ya yi ƙoƙari da sake cewa ya zama an yi irin wannan.
Kane Zahra kin san masu magana kan ce kowa ya bar gida, gida ya bar shi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tafakin jama'a da ra'ayinsu akan wannan batu. Sannan kuma za ku ji tattaunawar wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdul Aziz da masana.
Yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafin mu na abota wato Facebook, inda muka ce da wani harshe kuke ganin koyarwa za ta fi inganci, Turanci ko Hausa?
Amsar mu na farko a yau ya fito ne daga wurin Mudassir Shehu na Annabi, inda ya ce Hausa musamman a yankin arewacin Najeriya.
Sai Kabir Abdullah, inda ya ce kowa a koyar da shi da yaran shi.
Sai kuma amsar Aizat Hadija, Allah sa na faɗi sunan daidai, inda ya ce da Turanci man, domin yanzu fassara fannin kimiyya da samun zamansu a bakin malamai kafin su koya wa ɗalibai ma aiki ne.
Sai Muhammad M. Murtala, inda ya ce yaran uwa ko ina su yi amfani da yaransu.
To sai kuma amsar Musa Tasiu, inda ya ce in dai a makarantu ne kuma a arewa, to Hausa ita ta fi cancanta.
Sai Shehu Adamu Rijau, inda ya ce eto a arewa dai idan Hausa ya fi yawa zai fi kyau a koyar da shi, domin ɗalibai za su fi samun sauƙin fahimtar abinda aka koya musu, amma a sauran yankuna kuma za su iya yi da yaran da suke ganin ya fi dacewa.
Sai amsa na gaba wanda ya fito daga wurin Kabir Abdullah, inda ya ce wallahi Turawa sun raina mana wayo, sun ƙaƙaba mana yaransu, alhali kuwa duk ƙasar da ta ci gaba da yaransu suke koyarwa.
Saƙonmu na ƙarshe ya fito daga Fatima Musa Wada Barikin Ladi, jihar Filato, inda ta ce Hausa da Filatanci da Turanci dukkansu suna da fa'ida a wajenmu, ku tashi lafiya 'yan tawagar VOA Hausa.
To mun gode, ku ci gaba da amsa mana tambayoyinmu. To yanzu kuma bari mu ji ta bakin jama'a da ra'ayinsu akan wannan batu.
Sunana Abdulrashid Abubakar. Idan aka duba yanayi na aikin gwamnati na ƙasarmu, bai kamata a karantar da mutum a harshen uwa ba. Ya kamata a karantar da shi da Turanci a makaranta. Sabili da kuma Turancin nan shine ake aiki da shi a wuraren aikin gwamnati. Sa'annan makarantu din ma shi ake aiki da shi. Idan har aka karantar da mutum a harshen uwa, kaga ba zai ba lalle bane wani abun ya fahimce shi. Saboda yanzu idan aka ce za misali yanzu harshen uwa na Fulatanci, idan aka karantar da ni da harshen Fulatanci, idan za a karantar da ni lissafi, akwai abubuwa da dewa ba zan fahimce shi ba.
Sunana Abdulaziz Dan Jauro. Ina ganin shi bai yi ba, saboda duk duniya jama'a za su yi mu'amala tsakaninsu. Idan aka karantar da ni da harshen uwata, ban iya wani harshe na daban ba. Idan nayi tafiya ko naje wani wuri kuma da wani harshe zan yi magana. Wa wata duniya bane ƴan uwana Fulani suke jin yare, ne ba Fulani ne gaba da baya. Saboda haka karanta da ni da aka yi a gida na Fulanci yayi, a makaranta kuma an karanci wasu harsuna saboda yin mu'amala da mutane duk duniya baki guda.
Sunana Abubakar Sadiq Alizira. Wannan kujeri bai dauki hanya bane, aka ce harshen uwa a barta a gida, sannan kuma Turanci ya koma makaranta. Don me don Turanci nan shine ga magari duk duniya. Duk ina ka je in kana da Turanci da to ina insha Allah kasira da wannan hanya.
Sunana Abubakar Musa. To karantar da ne da harshen uwa na ni ina gada da shi ake karantarwa da yanzu na zama wani masayi anan faɗin jihar ɗinmu nan da karantar da mu da ake yi da Turancin da ake yi din nan. Gaskiya karantar da ni da harshen uwa ya fi da karantar da ni da Turancin din nan.
To madalla, yanzu kuma bari mu je ga hirar wakilin sashen Hausa Ibrahim Abdulaziz domin jin tattaunawarsa da masana akan wannan maudu'in. Malam Abdulhamid Dahir Boma malamin Ingilishi ne da kuma shugaban kungiyar malamai ta Najeriya wato NUT a jihar Adamawa, Comrade Rodinata.
Dukkanin ku za mu duba abin da ya shafi komawa wato ayi amfani da tsari na karanta da dalibai ta harshen uwa, abin da ake kira wato a canja syllabus. Malam Abdulhamid, a matsayinka na malami, ya kaga wannan batu na kira-kira da ake na kan cewa a koma karanta da dalibai da harshen uwa wato mother tongue?
Eh, to wannan ya kai da za a yi shi zai zama taimaka sosai ta yadda yake koyarwa musamman daga primary zuwa karamar secondary da abin zai zama amfana sosai ga ciki, saboda akwai wurare wanda yake zai zama saboda yanayin musamman mu a ƙasar yadda yanayin malamai ya kasance ba a aibinta sun malamai a makarantu musamman malamai da ke koyar da harshen Turanci da sauran harsuna wanda yake ba na yaren ƙasan ba shi ne karanci to da zamar yaren ƙasan duk sun yi karanci. To amma yayin da ya zama cewa ba a samu wurare kamar misali a ce inda aka samu mutane da suka fi yawa a wajen, sai amfani da harshen nan na akwai da yara daga primary zuwa karamar secondary. Misali sai aka samu jihohin Arewa inda yake Hausa ya rinjaye, to sai a koyar wa'innan da harshen Hausa. Sannan inda aka samu Fulatanci ya rinjaye kamar irin su Adamawa, Jarabawa, Bauchi da sauransu, sai a ce a koyar da Fulatanci. Haka na gogon Borno ko kuma jirgin inda da kana kaman Yarbawa ne, to shi ma sai zama an yi haka. Saboda abu ne wanda yake ko a cikin lokacin shugaban ƙasa Janar Ibrahim Kadamasi zuwa Bangida, lokacin da aka zaura aka rubuta abin da ake cewa National Policy on Education, wato tsari na ƙasa baki ɗaya akan abin da shafi ilimi, an yi rubutu da dama saboda an tara masana. Lokacin nan ministan ilimi wani lokacin Professor Aliyu Babatunde Fafowa ya yi ƙoƙari da shi akan cewa ya zama an yi irin wannan. Har akwai syllabus wanda ke nuna gaskiya wato manhajar ne da za a amfani da shi muke amfani da shi wajen koyar da ɗalibai. Ni ka ce wannan manhajar da aka yi a wancan lokacin ya ma fi irin manhajar da ake amfani da shi, saboda wancan an lallaba abu komai da komai tsari-tsari yadda ka zaka bi shi a tashi kanshi malamin.
To Abdulhamid, bari to bana ka tsika, bari in je ga Comrade Rodini, ka karantar kuma yanzu kana shugabantar kungiyar malamai. Misali, ya kaga wannan batu Comrade Rodini?
To kaman yadda colleague na yake fada, tsari ne mai kyau wanda ka san Turanci yare ne na wasu. Abu kuma duk koyarwa wanda za ka koyar da mutum ya danganci harshen da kai amfani da shi da koyar da mutum. In ka so mutum ya fi fahimtar abu, harshe wanda aka haifi mutum da shi ko kuwa harshe wanda ɗa ko ɗalibi ya fi fahimta shi ne harshen da ake yi kullum a inda yake. So kamar yadda ya faɗa din a ɓangarenmu, idan da ana amfani da Hausa kaga mutum zai fi fahimtar me aka koyar masa, ya kuma zai amfani da abun da aka koyar masa. Kamin nan kasan ko a wajen turawan din ba wai harshen da muke amfani da shi suke amfani da shi ba, suna amfani da harshen da
domin fakwa hada ma yara ma courses kamar yadda muke hada a hada ma yaro courses goma goma sha wani abu sannan kuma zaka zo ka tawar ya ne ne daban yarin da yaro bai sani ba za a kira masa wani abun da bai san abun ba bai taba ga abun ba so idan ai amfani da yare wanda kamar modatin da ake fada zai fi fahimtar da yaro kuma zai fi ilmantar da yaro fiye da yadda ake yi kamar da ya fada ne idan aka soma daga primary 1 to 6 aka kwesu 1 to 3 to a nan turanci zai iya shigo saboda za a shiga fanni na duniya ne yanzu amma inda za a taso da yaro kamin ya fahimta ya kamata a soma koyar masa da yare a gida wannan zai fi inganci akan irin yadda muka dauka yaro daga aji daya sai turanci kawai.
Muna jinka.
Yawwa, to wannan zai fi inganci saboda idan za a koyar da mutum yau in ka ajiye yara a cikin aji ka zo kana musu kaga dai abuwa arewa a nan musamman jihar Adamawa da zo ka shiga aji kana ma yara Hausa za su fi fahimce ka ko kana musu Fulatanci za su fi fahimce me kake faɗa amma za ka buga Turanci nan ka tafi kam yaro ba bai san me ka faɗa ba dai yana jin daɗi harshe da kake faɗa amma bai fahimci abin da kake faɗa ba kuma wahalar shi ne in ka karantar da mutum sai ya sake koma ya maimaita wannan abun da yarensa. Yaren da ya fi fahimta kamin ba ya yi amfani da shi to amma in aka soma masa da shi ya samu foundation mai kyau da me ya samu gishiri mai kyau to wannan zai taimaka ma yaro zuwa gaba in an zo za a koyar yaro zai gini a kai domin ne muna kwaikwayon abu amma ba mu kwaikwayo yadda ya kamata mu kwaikwayon ba kwaikwayon shi ne mu soma da yare namu tukuna in muka gina foundation ta ginu.
Mala Abdulhamid kana kanta da Ingilishi wadakila shi sa kake goyon bayan wannan wani na zai tani kaman kan cewa akwai wasu darussa da suke da sarkakiya wadakila hakan ka iya wuya misali kamar abin da shafi kimiyya ko kuma irin su physics da chemistry da makamantansu haka kana ga haka ma zai iya samuwa Abdulhamidu?
A zai samu kwarai saboda misali a yanzu ai kasashe irin su Japan, Russia, Misira, India, Iran. What is the name of the government? Sai zama duk kai wani za a murya zama ya zama mai sauki saboda da wannan yana su kai wasu a kanan su ai ba haka nan kawai kasan Japan ya zama ta yi kici a duniya ba sai saboda suna amfani da yaran su ne da yaran su suka koyi da jama'an su tun bayan lokacin da aka yake duniya na biyu lokacin da ya zama su Japanawa sun samu kansu a matsayin wani shi goyon bayan Hitler kuma aka tsare su a duniya aka har abin da aka jefa musu na kan nukiliya ya mutu illa kasan ya zama an shirya su ba a yana abu da su sai ya zama sai shi ne yadda ke dole musu ne ya zama su raya kansu su amfana da kansu da ilimin da su ke koyon su shi ne dai har ake abin da ake cewa wani the model of invention wato abin da ya tilasta su ya ga dole suka yi tunani suka kirkire da haka nan bai harshen su su ko jama'an su har ga shi a duniyar nan Japanawa sun suke hodoci a kawo mana muna shiga sun fi abuwa dama muna hawa haka chinese haka su kun yi wani da kawai za a gusa kun yi wani da abu to da za a zama cewa ɗaliban an koya da su ai zama za a yi kamar yadda ke maka lokacin da aka yi wancan tsarin lokacin professor ali da wasu da fafawa suka zauna ce a tare da al'umma kowane yare mai zama fitattun in ma ba a yi da kamar ce fitattun mai hausa da yarbanci
da Igbo
aka sai da aka tsara komai da komai da aka akirci ana yi ai yanzu hukumar jarabawa na kafa wato NECO da kuma na yammacin Afirka wato AEC ai jarabawa su mutu ta secondary babba akwai karin da ake yin jarabawa na Hausa akwai na Yarbanci akwai na Igbo akwai na Yaci akwai na Faransanci akwai na Kekiri akwai na Ijo ko inda akwai su akwai na Fulfulde duka ana yi to inda ya ayi za ka ni ya faɗa ya yi bincike su sai zai dinga da ido amma inda ka mu tushe tun daga primary an mushi wannan tsarin da cewa na ba ya yi su an sa su wani zai zama ya taimaka musu su kansu waɗannan yarurrukan ma zai zama an taimaka musu ba su bace ba saboda ya yi shi abu ne mai rage yadda ake yin shi.
To comrade kaji abin da ya faɗa amma ba nan gizo ke saka ba wasu na ganin kaman cewa har yanzu ba mu da malamai isassu da zaka iya fassara ko kuma maido da wannan tsari kana ganin watakila shi yasa a zamanin da aka kirkire da wancan ko kuma kai wannan yunkuri ba a ci nasara ba kana ganin wannan karo idan har aka yi za a ci nasara comrade Rodney?
To ba a ci nasara saboda ban dai ga kaman dalilin da yasa ba yi amfani da shi ko saboda rashin malamai a lokacin bane kamar da ya faɗa ba an ci ayi amfani da wancan tsari wanda aka yi kaga malamai da ake karantarwa akwai takardar da shi Professor Baswakwa ya rubuta wanda ya shafi karantarwa kamar da ya faɗa din wanda ya biyo hanyoyin da za a ilmantar da yara yadda za a karantar da mutane so idan da a ce an ɗauki wancan tsari din a lokacin za a yi amfani da shi ba za a ce an rasa malamai ba saboda komai fari ake yi kamar da ya faɗa din duk kasashen da ka ga sun fi cewa sun zama kasashe ana maganansu. To da yaren su ne suke koyarwa ba an sun je sun ɗauko wani yare ba idan ka fita kasashen waje yanzu za ka je wani ma ya fito professor ne amma turancin nan ko kala baya ce in ban da yaren su ba abin da ya iya maka kuma zai maka abin da kake so to kaga namu tsarin mu da muka muna koyi ga turai mun koyi yaren su sai muka mai da namu yaren kaman bai da amfani dan kaga mutum yana da ilimi yana yanka iya sarrafa abu amma kuma ba zai iya gaya maka turanci ba inda ake a yi da yare kaga zai yi da yaren da kowa zai fahimta kuma za a yi ba ciki so ni ban ɗauka da cewa a rashin malamai ne ya kawo ka haka ba babu rashin ɗauka.
Ilimi dukiya ne. To kada dai ku sha'afa ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a shirinmu na yau da gobe shirin matasa. Bari mu koma ga muhawara akan maudu'inmu na yau koyarwa a harshen Hausa ko Turanci. Yanzu za mu koma ga muhawara akan maudu'in namu na yau.
Malam Abdulhamid kaji abinda shi nashi yana ganin kaman cewa watakila akwai malamai isassu da san su to ina matsalar take ganin kan cewa gwamnatocin jihohi da na ƙananan hukumomi da ma tada kullun takan ikirarin ko kuma suna ikirarin kan cewa su kan kashe maƙudan kuɗaɗe wajen tada koma da tattalin ilimi amma abin komawa baya kuma yanzu idan aka kawo wannan kana gani gwamnatocin mu sun shirya wannan tsari ko kuma za su
iya abubuwan da su damu ba ta samu abin da shafi fannin ilimi gwamnatoci ne muke samu ingancin ba damu wasu ilimin ba fi su ilimin yanki kuma mun ya san cewa komowa ne da muke a yanzu duk da gida mu wanda muke na jagoranci kaza da wasu sun ɗan gina wasu ɗan gina wasu ɗan gina wasu ɗan gina wasu tsaya da kin mai dukkan mu mun san su lokacin zai karatu a wasu a jami'a na abin da ne shi na cire mu wasu kuma a wasu jami'o'in su ne suka mai ilimi har wanki ake masa ana ba su madara da sabulu da komai da komai da madara da ana ba su na abinci ake masa a makaranta amma su a lokacin yanzu arziki ya ƙara a ƙasa abubuwa sun ƙara a ƙasa da daman da shi wanda ya kamata su yi wannan sai zama gaba ɗaya yanzu sun tattara nasu 'ya'yan su musu makaranta daban sun tattara ƴaƴayen mu da suna kawo amma su makaranta daban abin da nake yi a nan shi ne makarantar ƴaƴa talakawa da ba a ga ƴaƴan manya fita tuba da za su irin wannan na tabbata ya dole su kuɗin su fito da su jawo kuɗin wallahi akwai za su fito da shi su yi musamman a kullum abin da muke cewa menene yake hana Najeriya sanya ma ɓangaren ilimi ilimi abin da ya dace daga cikin kasu na tattala na kasafin kuɗi da ba zai gunki da cewa ta yi ko ta kasa ta ba da mutu karanci kashi 26 cikin kasafin kuɗin ta ga fannin ilimi amma a kasan nan namu abin mamaki abu tun da ake ba a taɓa yin cewa kashi 15 ba shi gani ko gani ta biyu kuma sai zama wannan gani da muka ya zama an ba ta goyon bayan sosai ko ma ita ma ikon Allah kuma sai zama ba zai yin bayan inda bayan ka so ba sai zai ya ba su ta yin su da ba sai ma ya zai zama ta goyon ba kashi da kashi da jewara
to bari koma ga wajen
to
to bari da koma ga wajen comrade comrade kaji abin da ya faɗa to idan haka ne misali ku ne masana kuma ku ne shugabannin malamai a Najeriya kamar da musamman a Najeriya ta arewa da abin a nemi shawara ku ne kan wannan batu kuna ga hakara za ta cimma ruwa
to ka san kamar da yake faɗa shani ilimi a kasar mu Najeriya ba dauke shi da muhimmanci ba kuma kowa ya dauki ilimi kamar kowa ya dauka ya ilmantar da kansa da iyali da ne so an dauki kamar ilimi na jama'a kamar batawa ne kamar ana bata arziki ne saboda kaga ilmantar da mutum abu ne wanda yana dau shekaru da lokaci kamin a ga amfani sa amma sauran wasu ayyuka ana yin su za a gan su a bayane mutum ma ba zai dauki ko kwanaki ba za a yi a gan shi kamar yadda yana fada idan da an bada kaso kuma an bijiggige yadda za a kashe wayannan kudaden to da za mu more ni nan na samu moriya na ilimi a da a lokacin da muka yi karatu lokacin din za a baka yuko za a baka madara za a baka sabulu a bayan kowane fati je to irin kudaden da ake da su a wancan lokacin ba a ma samu irin kudaden da ake da su a yanzu ba so kowa ya handale kowa yana so ya arziki kowa yana so ya arzikantar da kansa ba a damu da jama'a ba ba dauki mutane kamar komai ba shi yasa ko da nema ko da wani kaso aka bayar yadda za a bibbige kaso da aka bayar a kai shi har da kuma na karshen a yi amfani da shi ba za a same shi ba mutane babu gaskiya kuma kaga wannan shine damuwar mu in ba dai an sa tsoron Allah an yi wannan abun an bi shi duke wani tsari ake so a yi yaya za a yi a yi wannan tsari idan aka nemi mu bada shawara za mu bada shawara domin shi wannan juma'a abu dole zai sai ya za a gyara mu da shi sai aka nemi mu shawara da za mu bayar kashin da aka sa na ilimi kar komai kankance fa idan an yi amfani da shi na gaske zai haifar da wani abu akan an kullum za ka ji a ce an sama ilimi kaso na babba na fari an sama ilimi na biyu an sama ilimi na uku amma idan aka so duk da kudaden za su fito ba za su fita inda aka
Abdulhamid a ƙarshe yau mu ɗauka mun san arewa musamman ma abun kuna gani kaman arewa za su fi amfana idan misali yau tunda mun san muna da cibiyoyin bincike kan harkar ilimi misali akwai kuma na tarihi irin su Arewa House akwai kuma na rage da makamantansu dai a Najeriya ta arewa yau aka ce a nemi shawararka Abdulhamid kan ya za mu farfaɗo da wannan batu ko kuma a goyi baya dangane da amfani da harshen uwa me za ka ce ko kuma wani da wani shawara ka baya da a matsayinka na masani harkar ilimi ko malami
yawa ni a duk zan ba da shawara akan irin wannan sai ki Allah ya azurta mu musamman a yau da inda kuke inda hauka za a ce musu wani ko gangaren a harshen Hausa har ta zuci ne akwai su a jami'a hauka irin su Gonga a yanzu kuma ka irin su Professor Gonga akwai su Professor Abubakar wanda ya kuma suke bayan a nan jami'an a Ahmadu Bello ga su irin su super professor gida da Bello Ako ga su suna nan ya irin su ga su ne 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 ma da mu kan dake cikin sun garje ko za su zo da mutum su kore da su kuma sai ya kuma ko albar dama in ka ga kore din ko da kike ni na zaliya sai ko education kenan akwai manyan manyan malamai wajen da yake na so akwai wasu wanda ke yi karatu da su ne manyan su ma sun zama shakoci a fannin Hausa kuma suna koyarwa akwai ba da mutum kudi shi ma na farfesa ne a Hausa ba nan ne da na fata sosai saboda yana da kwanu sai Professor Zain Abdullahi Balala da yana da abin da ke so da kiran su da su ne malam ruwan da sauran duk ina tura dan wajen da manyan manyan ne tuna da ɗalibai da yawa inda ke an koyar da su inda za a neme su a ɗauki ira na bai da yawa muna da wanda suka gama suka karanta misali Hausa a fannin tun daga matakin LPE zuwa digiri ya farko hannu biyu suna nan da yawa wanda da ke aka ɗauke su aka ɗauke su aiki sannan da yawa suna nan ba su da aikin dauke su aiki a dinga ba su makarantu kuma kamar yadda zanya na kuma rage fada mun kun shi haka mun shi irin wannan taruka in ban dai musamman ga yaran malamai na duniya irin su NUT a daura an zo an rubuta shi din fada ma gwamnati ko ji ne gwamnati a wurin cewa ga yanda ya kamata a taimaka ma ilimi da irin wannan abubuwa to inda za a haka nan a dauki malamai da har kuma sannan kuma a sha ido wajen ganin cewa kafin duk da kamar da yake ko da da su kake ji dai aka bayar mu fannin ilimi to zama an bi shi cikin cikin an yi an zama professor of bishop of instruction cewa an bi shi an gani an haɓar da kowane da kogo amma a'a za a bayar ne ko ku yi ko kar ku yi saboda su ƙasarsu ba na suke ba
to bari mu koma wajen kwamar
su gyara albashin malamai su kawo waɗannan abubuwa su sa ido su ga an yi aikin ɗaya ga an yi aikin kuma ɗan za mu yi wannan gaskiya kamar da ce a nemi masana a fannin kada ji a gani a da gani ke shi kwarewar shi ko ta fara arziki ne a bashi minista ilimi ko a bashi kwamitin ilimi wannan ba zai haifar da ido ba
to kamar ka ji shi na shawara yau kamar yadda tambaye shi a ce ga masana ga kuma cibiyoyin na yau kun hadu an ce to ga batun da ake na batun amfani da harshen uwa ko ma a wani yare ne a tsakanin al'umma kamar da ku faɗa ko wani al'umma ga haka nan da comrade a matsayin ku na shugabannin kungiyoyi na malamai a Najeriya wani shawara za ka bada
to shawara kusan kamar da ya faɗa din duk jami'o'in da muke da su da makarantun da muke da su muna da masana waɗanda za su iya su koyar da wannan yarukan da muke da su wanda kuma za mu ilmantar da 'ya'yanmu zuwa ga inda ya kamata to amma damuwan shi ne ba ma amfani da waɗannan mutanen ba ka san a jami'o'i akwai inda ake bisaci da researchers namu yanzu sun kai level da ya kamata idan da ana ba su kuɗaɗen da ya dace a ba su kuma ana supervision kamar yadda ya faɗa din da su da kansu ma za su iya fitar mana da wannan cewa a yanzu fa inda muke nan idan muna so mu ci gaba ya kamata mu koma ko yanzu wata iri da yare kaza to wannan duk research yakan kawowa domin ba a exploiting research namu ba mutane ne suna bukaci abin da ya kamata kaga aikin ilimi yana bukatar kuɗi abubuwan da zaka ji ka nemi ka kwatanta na nan ka kwatanta na can ka hada da naka kamin ka samu wanne ne wanda ya fi wanda ya kamata ya amfani da shi to idan gwamnati ta yi da za a yi wannan din ni dama akwai dokan da yan national assembly suke so a yi kaga duk abin da yasa ake banza da ilimin mutane shine dana baya wurin dan mai kudi baya wurin dan wanda shi ne shugaban abu ma baya wurin sai ka samu ƴaƴan talakawa ne a wurin so idan ma ko da mai aka yawo ma ba wanda ya damu da shi saboda mai ba dan sa a wurin da za kafa doka ne cewa kowane mutum da zai zama shugaba a fannin ilimi idan commissioner ne shi chairman ne shi menene ne shi dan sa ya zama a public school saboda duk abun da za bayar idan ma ilimi mai kyau ne ɗansa zai samu irin ilimi kuma irin ilimin mummuna ne kuma ɗansa zai samu irin wannan ilimi amma sai ka samu ana iya je ɗan mutum baya wurin kuɗin da an ba shi ma zai divert a je makarantar da ɗansa yake saboda ƴaƴansa su samu ilimi na wanda ya fi fifitawa fiye da na yaran da suna public school to ni kira na shi ne gwamnati ta sake lalle a fi komai abin da za mu yi a je shi da kari daga inda aka soma zuwa inda kuma za a karantar na
shawaran to madalla masu sauraro da fatan dai kun karu da bayani daga masana akan wannan maudu'in insha Allahu ranar talata mai zuwa za mu dauko mai fashin baki akan ilimi da ilmantar da yara da abinda zai sa ilimi ya fi inganci yanzu dai anan dai muka kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wanda ya taimaka wacce ta taimaka mana ta bada umarni Sa'ida Hamdun da injiniyan mu na yau tare da abokiyar aiki na da ta taya ni gabatarwa
Zahra Aminu Fage
ni Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya sai ku shakata da wannan waka
Yau yara suka za a gaban su kwarai